Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraro tare da sallama da fatan kuna lafiya. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sannan kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko kuma ta yanar gizo a voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sadisu Dangi
da ni kuma Maryam Bashir Bagaje.
Masu sauraro, a yau Laraba 1 ga watan Maris shekarar 2017, kamar yadda aka saba duk ranar Laraba, muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda zamu dubi wata hanya da ka iya magance matsalar satar shanu a arewacin Najeriya. Matsalar ta dade tana ciwo al'umma da hukumomi tuwo a ƙwarya.
Makiyaya da dama sun yi asarar dimbin dukiyoyi da marayukansu sakamakon masifar masu satar shanu, kuma ya ingiza rikici tsakaninsu da makiyaya. To ina mafita?
A wani yunkurin kawo ƙarshen wannan matsalar, wata haɗakar likitocin dabbobi, ƙwararru da masana kimiyya da kuma tsaro sun bullo da wata sabuwar fasahar tantancewa tare da gano dabbobi.
Abin da muke so da su shine, idan mutum ya zo kasuwar dabbobi zai sai da dabba, na farko kafin a sai da wannan dabban sai an tabbatar da dabban nan nawaye, sai an amfani da wannan na'uran don a yi maganin sata.
To haka zalika, kuma za mu karanto wasu amsoshin da kuka aiko mana bisa tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter. Sai kuma akwai bayani dan iya kan wannan batu.
Mun tambaye ku a shafin mu na Facebook da Twitter cewa ta yaya sabuwar fasahar tantancewa da gano dabbobi za ta taimaka wajen magance matsalar satar shanu da ta addabi kasashen mu.
Sakon farko daga Munzali Suleiman Shugaba yace, yau da gobe sai Allah, alhaqiqa wannan na'ura muna maraba da ita sakamakon addabar mu da barayin dabbobi suka yi, har ta kai kiwo yana neman yafi karfin arzikin talaka. Duk da cewa su ma masu hannu da shuni, barayin basu bar su ba. Allah ya bada ikon aiki da ita, amin.
Sai Edward Mallo yace, assalamu, yau da gobe. Wannan fasaha in har za ta yi aiki yadda aka shirya ta, to lalle za a samu babban biyan bukata, domin zai rage matsananciyar sace-sacen shanu har da sauran dabbobi a kasar mu. Allah ya sa wannan fasaha ta yi aiki kamar yadda aka tsara ta.
Sai Jamilu Bashir yace, wannan abu ne mai kyau kuma zai magance yawan bacewar dabbobi.
Sai Luka Balarabe yace, yau da gobe wannan sabuwar fasaha da za a bullo da shi na gane dabbobin da aka sace zai yi maganin barayi da suka addabi al'umma. Sai kuma idan ana bar ruwan albasa, ya kamata a tuna da yakuwa, a fara gano masu kashe mutane kamar ƴan Boko Haram, a tashi lafiya.
Sai Abbas Yahaya Dutsen Wai yace, babban magana wai dan sanda ya ga gawar soja. Muna maraba da wannan sabuwar fasahar tantancewa da gano yawan dabbobi, amma fa da kamar wuya wai guruwa da auren nesa. Ni a gani na, idan aka hada kai da sarakuna tare da shugabannin miyatti Allah, za a samu babbar nasara wajen dakile matsalar satan dabbobi, saboda wallahi da dan gari akan ci gari. Sace-sacen shanu ya samo asali daga Fulani Yasu-Yasu, daga bisani sai sauran kabilu suka tsunduma cikin harkar. Ku huta lafiya yau da gobe.
Sai Jamilu Muhammad Gwaram yace, wannan abu ne mai kyau in har hakan zai magance yawan sace-sacen dabbobi da ke faruwa a ƙasata Najeriya, musamman arewaci. Amma su ma makiyayan ya kamata su samu wata hanya da za su rinka yi wa dabbobinsu alama, wanda a duk inda suka ganta za su shaida kayarsu.
Sai Mai Nasara Meril Asada yace, hakika wannan zai taimaka sosai wurin magance wannan matsalar da satar dabbobi. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta satar dabbobi.
Sai Isalisu Muhammad yace, yau da gobe ai duk abin da aka kira fasaha, to a gaskiya zai rage da sauƙaƙa sha'anin aikata ababai. Don haka kamar madubi ne, saboda haka nesa ce ta zo kusa, masu aikata aisha za su ragu da matukar gaske.
Sai Sani Abdullahi Kamfala yace, wannan ba abin mamaki bane, tunda aka ce da na'ura za a yi amfani, ai abu ne mai sauƙin gaske. Sai dai in har ba a yi amfani da matakin da ya dace wajen amfani da na'urar ba.
Sai Sa'idu Sabo Ayo ya ce salam yau da gobe ta hanyar yin amfani da ƙwararrun masana sanin na'ura domin shi zai bada damar bincike mai inganci wajen gano shanun da aka sata.
Ibrahim ya uzangon daura ce salam yau da gobe. A gaskiya sabuwar fasaha ba ta da wani amfani a wannan marar dan me san kayanka yafi ka dubara. Sai dai kawai mu fatan Allah ya mana tsari da duk wani azzalumai irin su. Amin.
Sai Amina Ibrahim ɗan Maiduguri tace yau da gobe assalamu alaikum. Ina fatan kuna lafiya. Allah ya saka waɗanda suka kirkiro wannan fasaha wadda za a sanya ta a jikin dabba wadda take amfani da wayar salula. Hakika zai sa duk inda dabba take mai shi zai iya gano ta. Hakika hakan zai taimaka sosai wajen rike sace-sacen dabbobi da suka addabi makiyaya.
Sai Abba Bala Harun Tsafe yace salam yau gobe. Za ta taimaka sosai gani yadda matsalar satar shanu ta yi kamari a yan kwanakin nan. Sannan ya kamata a wadatar da na'urar a ko ina lungu da sako kuma cikin farashi mai sauki ta yadda kowane makiyaya zai iya mallakar ta yau da gobe a tashi lafiya.
Sai Zaharuddin Umar Abdullahi Bici yace salam yau da gobe duk da cewar ba ni da sani game da wannan sabuwar fasahar ta tantancewa da gano shanu to hakan zai taimaka sosai wajen shawo kan matsalar satar shanu ta addabi jama'a. Nagode ku tashi lafiya Usman Maryam da Safina.
Aminu Garba Adam Tanagar yace samar da na'ura da gwamnati za ta yi yana da kyau domin za a iya rage barnar da ake yi ta satar shanu. Kuma ya kamata a dawo da huji da ci gaba da lambar shanu na kowane yanki. Kuma muna godiya da wannan mataki.
Sai Alhaji Murtala mai gida kwanta gora yace wannan dabara za ta taimaka sosai wajen magance matsalar satar shanu a Najeriya. Amma dai ya kamata a samu cikakken haɗin kai tsakanin kungiyoyin Fulani da kungiyoyin dillalan shanu da kungiyoyin direbobin mota. Yin haka zai taimaka sosai wajen kawo ƙarshen satar shanu a ƙasar mu Najeriya.
To sai kuma mu leƙa shafin mu na Twitter. Ajamilu Muhammad G yace to aiki ga mai kare ka. Hakan zai yi kyau in har kowane makiyayi zai yi wata alama a jikin dabbar sa.
Sai Atsani Aliyu Turaki yace salam yau da gobe za ta taimaka sosai wajen yawan satar dabbobin da ake fama da shi musamman arewacin Najeriya gaba-gaba yau da gobe.
Sai daga ƙarshe @shehu_fulani yace a gaskiya idan ana son wannan fasahar ta gano dabbobi to sai an hada da gaskiya da cire son zuciya. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. To dan iyama ya gama da Isa na Ikira har ya bashi guziri ya kawo mana a shirin yau da gobe.
Da gani na tsuguna kofar gida dan iya ce lalle na Ikira an sha tsuguno amma kai hakuri fa don abinci na cini ma shine na tsaya in wanke hannu. Nace ai babu komai dan iya don ka san mu ma fa tun muna yara mun saba kallon irin fina-finan nan na jugunu. Kuma gashi maganar da ta kawo ni ma mai muhimmanci ce don akan magana ne ta sacewa Fulani shanu. Yanzu kawai dan iya sai ka ji an share shanu sama da 100 wadanda za su laƙume di sununu. Kuma shikenan babu wani labari mai dadi sai dai a bar wanda aka sace wa shanun da sannu. Shi yasa wasu Fulani kan yi ta sumbatu kamar sun yi gamuwa da jinnu saboda yadda sukan tsiya ce nan da nan kamar wanda aka sa wa hannu. Sai kai ta magana da Bafulatani amma da ka kalli fuskar kawai ka ganta cunkus ya sha kunu. Ko da yake dai kuma naji an samu wata sabuwar farar dabara da za ta iya sa asirin barayin shanun nan ya tonu. Dan yace lalle kam wannan sace-sacen shanu ya jefa makiyayan wannan kasa cikin lalura. Ko da yake dai kuma kamar yadda ka faɗa naji an samu wata sabuwar dabara wadda za ta taimaka wajen kawo ƙarshen wannan damfara. An ce wani dan abu da ake kira chip a turance mai kama da na'ura da shi za a dinga yi wa shanun Fulanin allura ta yadda ko daga ina aka sato shanun da an sosai da su aka kada su zuwa kara to sai a dauko wata na'ura a kakkara daga nan za a ga wata alama ko kuma a ji kara. Kuma idan aka rubuta sako zuwa kamfanin da yazo da wannan farar dabara nan take za a san shanun su waye kuma daga ina aka fito da su babu wani jira. Nace to dan iya Allah ya sa dai a cimma buri don ka san satar shanun nan fa tuni ta maida mai doki kan kuturi amma kanan makiyayan kasan nan da aka dinga sacewa waɗannan shanu suka dinga hakuri don haka wannan sabuwar dabarar dawo da shanun da wasu suka yi nazari za ta taimaka wajen magance sace-sacen shanu cikin sauri sai dai fa idan ana so a kariya wa barayin shanun nan kadari to idan an kama su kawai a yanke musu hukuncin zuwa gidan yari idan ya so su yi ta zama can don dama ba abin da yafi dacewa da su irin dauri ko da yake dai kuma na san wasu za su ce wannan hukunci da nake son a yi yayi tsauri amma dai kuma sai in ce su ma su tuna cewa barayin shanun nan fa sun kashe wasu har lahira don ko tun aka kai su kabari
bari mu je ga jagorar kwararren da suka bullo da wannan dabarar ta tantancewa da gano dabbobi Ibrahim Megara Ahmadu Assalamu alaikum kun gano wata dabara da za ta magance matsalar sace-sacen dabbobi da ake fama da ita a Najeriya ya shi wannan fasahar take ne
to alhamdulillah kamar da kike ce mun gano haka din ne kuma mun gano don abu da ya sa tsohuwar tafiya ya yi kunshi likitocin dabbobi kwararru da masana kimiyya da masana tsaro da kuma ɗan gadagada muka hadu muka ɗan tunani akan ya za mu samu magance wannan matsalar da ta addabi mutanen mu shi matsalar sace-sacen dabbobi yana da nasaba da kuma rasa-rasa daban-daban wanda ya shafi har zuwa fadace-fadace da ake tsakanin makiyaye da manoma shi yake kawo ɗan sace-sace da ake na mutane da sauransu domin duk abin da aka ce abin da bature ke kira lifestyle wato rayuwar mutane ya kambara da shi kuma ana son a raba su da shi inda akwai barazana da shi sa muka bunbasa muka ga cewa dole ne mu samu da hanya mafi sauki ta zamani wadda za a tantance a tabbatar da yiwuwar samun ingantacciyar hanyar wake da dabba waye baya da dabba wannan abin kuma ba wai sabon abu bane wanda a duniyance Najeriya tana cikin kasashe 181 karkashin kungiyar kasashe na masu kulawa da lafiyar dabbobi wanda ake kira OIE OIE take kamar WHO din dabbobi OIE din nan tana da dokoki da aka sassa hannu Najeriya tana cikin kasashe 182 da suka sa hannu a OIE charter misali Najeriya tana cikin kasa da suka je suka sa hannu a Pretoria 2015 ana kira da Pretoria Declaration a Afirka ta Kudu 2015 an sa hannu akan abin da Bature ke kira animal identification da management da traceability wato ma'ana tantancewa da kidaya a zamanance na dabbobi don a magance hanyar cututtuka a magance sace-sace da sauransu
kai maganar kun yi fasahar ne saboda ku sauƙaƙa ma makiyaya kila dan yadda abin nan ya addabi makiyaya yanzu na satar dabbobin nan da ake yi to taya kuka saukaka fasahar da kuka yi
to abu dai ne sauki wanda dan na'ura aka samu da ake kira RFID handheld scanner na daya sannan akwai dan RFID chip wato wani abu ne kaman shinkafa misali wanda ake sawa dabban ana ma dabban kaman allura ne na wannan dan na'uran wanda yake binewa karkashin fata ko bai shiga jikin bai shiga cikin nama ba kuma wannan na'urar yana da karbuwa na standard organization na duniya gaba daya wato organization wato kungiya da take sa ido akan muhimmanci da sahihancin abubuwa wanda ba zai kawo illa ga dabban ba baya kawo illa ga masu cin naman dabban ko kuma madara ko nama so ana sawa karkashin fata sannan baya shigewa cikin naman da wannan handheld device din aka dan goga kamar yadda kika shiga shago yanzu kika je kika zai da wani quality na biscuit a can Washington DC zaki wuce a gwada abin da suke dan matsa miki ai su samu wasu dan wasu kidi daga gon tambayoyi ko da price da kuma irin abin da kika saya ga miki nan take irin wannan abin muka amfani da shi na dabbobi wanda abu ne da sanne ne a duniya idan sai dai namu mai amfani da dabarun zamani da kimiyya da kuma sadarwa mun haɗe da wata mashahuriyar kamfani na sadarwa a Najeriya wadda ba za a amfani sunan su ba da wani batun da muke ba. Yawwa kuma kun san da wani. Katafariyar kamfanin sadarwa ta waya a Najeriya wadda muka haɗe da su. Idan aka sa mawa dabban wannan allurar wannan abin aka yi amfani da wannan na'uran da ake gogawa dabban a samu namban dabban ma misali za ce kamar sim card kenan ake sawa dabban kowane dabba na da namban shi kowane dabba da kika sani ina da namban shi in ka goga kawai za ka ga namban dabban ya fito sai ka yi amfani da wayanka na sadarwa Allah ka sa wannan lambobin da ka samu sai ka aika ta wata window na musamman da wannan kamfanin ta bada kana aikawa nan take za ka samu sako cewa wannan dabban na wani ne kaza misali na Maryam Bugaji daga jihar Katsina dabban a saniya ne ko sako ko kariya ko namu kuma ga status mana ga matsayin dabban ina da rai ko na sata ne ko matacce ne duk zaki ta wayan ki za ta rubuta sakon nan take kuma ga lambar wayar Maryam Bugaji za ka yi buga mata waya ka ji labari ko ta amince ko ba ta amince ma sannan kana son ƙarin bayani ga lambar waya duk a wayan ka na hannu na sadarwa kuma wannan abu ne na wanda ya kawo sauki wanda a ko ina yanzu misali za ka ga lokaci za a tura ji an jami'an tsaro sun je sun kamo dabbobi na sata an kamo dabbobi 10,000, 100,000, 200,000 amma a rasa sani na waye domin babu wani takamamman hanya a zamanance inda ake tantancewa san wannan dabban na wani ne
ka ce kamar simkar ne ba za a iya ciro wannan abin aka sa ba
ba wai girman sa yake simkar na bada misali ba ka iya ganin ta da ido ba ka iya sanin inda abin yake
balantana cire
amfani da wannan na'uran da zaka goga ka san inda lambar yake
nace to su makiyayan kamar in aka zo sai an masa dan kamar an nununa masa yadda za su yi ne koko saboda ka san da yawancin makiyayan mu daji suke
ai ba wai su makiyayan bane ake son su amfani da shi abin da ake ya kamata mu gane cewa duk wani makiyayi da yake sani da yake da dabbobi ina da likitan dabbobi da kula masa da dabbobinsa ko likita veterinary doctor ko kuma likita da irin naje kana yi ka amma dole dai akwai wanda yake kawo masa magunguna ko su doki haka na lafiya
idan abu ya
fa kika sani da dabbobi yana da wani masani wanda ya san kan harkan lafiyar dabbobi ko dan agri wanda ya dan karanta animal husbandry ko wani abu haka dai to su wayannan mutanen da suke wanda aka ba su izinin su hurta da dabbobi ko su hurta da harkan lafiyar dabbobi da su muka yi amfani su ne diloli su ne distributors su ne masu sai da wayannan abubuwan kamar yadda mutum yake da dabba dama in zai sai kamar maganin ciwon ciki na dabba ko kuma maganin wani sa jiki na dabba zai yi amfani da likitan sa ne misali to shi sa muka bi wannan salon muka amfani da likitocin dabbobi kwararru aka ba su dilanci aka ba su distributorship a duk faɗin Najeriya kuma muka kira ƙungiyoyin Fulani a 18 ga watan da ya wuce watan da muke ciki yanzu watan February Asabar da ta wuce can baya kenan mun yi katafariyar taro a Kaduna wadda duk ciyamomin niyyar Allah Cattle Breeders Association of Nigeria MACBAN wanda ita ce kungiyar Fulani mafi girma dai a kasar Najeriya mun kira su da kungiyoyin Fulani daban-daban akwai su Tabbitan Fulako akwai National Nomadic Education da kungiyoyin masu sayar da dabbobi kasuwannin sayar da dabbobi da kungiyoyin masu tuburin dabbobi da kungiyoyin wato Butchers Association of Nigeria
ya farashin yake yana da tsada
kowani chip wato microchip guda daya wanda ake sawa dabba guda mun yi kokari mun kawo sauki sosai mun kawo ta kasa duk da cewa hauhawan dala da sauransu amma mun yi kokari mun zauna da abokan aikin mu da katafariyar kamfanin da muke aiki tare da su domin muhimmancin karban abun kowani chip guda daya ana sayar da 2,000 a yanzu wanda babu tabbacin cewa a gobe ko a jibi ko a gata tunda baka jin ga wannan sanin bai bude lillahi a yanzu dai mun yi kokari a kowani dabba da 2,000 ne har da kuɗin likitan da zai sa ma wannan na'uran 2,000 ake sayarwa kowani dabba guda da 2,000 baya bukatar research card baya bukatar ƙarin kuɗi in ka saya ka saya kenan har abada dan banka da nan ba har illa masha Allah ka bayyana nake muku mun sauka ka kamar misali yanzu Maryama ta je kasuwar sai da dabbobi a Amaidakari ko a Maiaduwa misali kusa da ita za ta sai da wa Ibrahim saniya guda kin ga abinda muke kiran su Amalgamated Cattle Dealers Association of Nigeria misali wato kungiyar sayar da dabbobi na Najeriya sana da kungiyar su kuma sun zo taron da muka yi a Kaduna abinda muke so da su shine idan mutum ya zo kasuwar dabbobi zai sayar da dabba na farko kafin a sayar da wannan dabban sai an tabbatar da dabban nan na waye sai an amfani da wannan na'uran don a yi maganin sata wannan dabban na Maryama Bugaji daga jihar Katsina in ba ta nan a mata waya kin ce a sai da ta fi a sai da kin ga an establishing identification to tambayan ko yanzu shine kin yanzu za ta sai da wa Ibrahim dabban
ya zai
ya Ibrahim zai kuma ya Maryam zaka yi idan Ibrahim ya bada kuɗi na kadan dabban ya fita da sunan Maryam aka tsaye da shi a hanya aka yi bincike aka ga sunan Maryam in Maryam ta zo daga baya ta ce ita ƙarya yake yi sata yayi ya za a yi
to
sai muka kawo sauki a nan take a kasuwar yadda zaki aika da lamba a waya samu rahoton cewa wannan dabban na Maryam an je ga nan ba haka zaki tura da wannan lamban da lamban wayan Ibrahim da sunan Ibrahim zuwa wannan kafar da kamfanin na'urar sadarwar ta yi sai ka aika da shi idan kika aika nan take ita Maryama mai dabba za ta samu sako kin yarda da kin amince da wannan transfer da za a yi danna 31 in kin yarda danna 32 in baki yarda ba misali in ta danna 31 nan take zai yi moving wannan zai daga sunan wannan dabban lamban wannan dabban zai tashi daga asusun sunan Maryam zuwa sunan Ibrahim nan take Ibrahim sai samu wato receipt a wayarsa cewa dabba mai lamba kaza ya taso daga sunan Maryam ya koma sunanka kin ga an gama ciniki don ja dabba nan fita ni dawa Maryam kudi
yanzu wannan ita na'ura ana iya samun ta ko ina
a yanzu haka satin da ta wuce muka kaddamar da taron wayar da kai a Kaduna saboda ta wuce yanzu ba mu ma sati biyu ba aka yi wayon aka yi taron wayar da kai ga kungiyoyi kuma su dilolin sun sayi kaya daga hannun wannan katafaren kamfanin an ga an kai wa diloli yanzu abinda suke suna yawo ne ruga-ruga rasa-rasa suna ci gaba da wannan bayanin kin san mun hadu ne a Kaduna da shugabanni dole ne a ci gaba da wayar da kai ana zuwa ruga-ruga da kungiyoyi ana musu bayani ko yau dinnan na samu sakonni da hotuna da kauyuka da aka shiga gaba ɗaya al'ahari mutanen mu Fulani wallahi sun karɓi abin sosai suna ta maraba da abu ana nan ana ta yawo ana ta waya musu da kai to wannan kamfanin za ta dauki nauyin tallata abin a jaridu a madallu a radio za ta gudanar da tallutuka a gidajen radio musamman na Fulani inda suke ji da yaren Fulani su ji su san sakon abinda muke cewa yanzu shine duk wanda ya ji wannan sakon ka tuntuɓi likitan dabbobinka mafi kusa ka ce ka ji labarin cewa wani hanya na na'urar zamani da ake sama dabbobi yake hana sata
dabbobin kaman shanu ne kawai koko har da kaman awaki haka da tumaki da raguna koko kawai a shanu ne kawai yake yi
shi abinda muka yi gaba daya wato ana kiransa animal identification ne abinda ta muka bada karfi a harkar maganan saniya domin shi ake tacewa
shi ne yanzu yake da matsala
kalubale a kansa amma ya shafi mage ya shafi karnuka da aladu da akuyoyi da dawakai duk abin da ake kira dabba musamman ma zan ga muku akwai dan majalisa dan majalisan majalisan da internet kenan akwai doka da aka kaddamar yanzu animal identification law wadda ya wuce ma karatu na biyu yanzu ana kokarin za a kira babban taro ne wanda za a tattauna da masana wato abin da ake kira public hearing an riga an shigar da dokan an karanta shi na daya an yi karance shi na biyu yanzu za a zo a yi taro ana an aka gama taro kuma za a kai wa shugaban kasa da sarrafin in ya amince ya rattaba hannu za ta zama doka a kasar gaba daya duk wani mai dabba a Najeriya ba mu kaitaniya ba duk wani mai dabba ana son lallai sai an san waye yake da dabban don ina da muhimmanci musamman abin da ya shafi lafiyan dabbobi abin da ya shafi sati-satin nan da ake yi su jawabinmu ba za su samu kuɗaɗen shiga da sauransu wanda suke shigowa daga kasashen waje su shigo kasanmu zo su haddasa bikina kinga za a iya tantancewa a kansu abin na da fatin gaske ne
to Malam Ibrahim mun gode sosai
mun gode kwarai
assalamu alaikum warahmatullahi
Mi doyi di bandira wa musojuna bilana musojuna ililo
musojuna bilana musojuna Mi doyi di bandira wa musojuna ililo
bandira ore bandira zo ta hudan uwa jam zaman makalau da juna Juna
Sabino mai yau masu sauraro na su zasu ce ko ina Usman ya shiga
gaskiya kam oga Usman yau baya nan ya dan je hutu
wallahi kam to yanzu kije bayanin da shi Malik Ibrahim yayi game da wannan
Maryam naji ya ce wai hadda maguna da
komai kina iya sawa yanzu kin ga kin wannan kin wannan naki kike zo ki da sa
to ai Maryam ita kin wa'an an sace cinyewa ake yi ba sai dawa ake yi ba
wallahi
mutane ci suke yi
to Allah kyauta
muran
mu je ga Facebook live umu ga Usman G Jibril Funtua yace yau da gobe yau an zo wurin gaskiya gwamnonin mu na arewa ku amshi wannan tsarin don kudin da ake kashewa kan harkar tsaro za iya samun sauki Allah ya taimaka ya sa wannan na'ura tafi card reader amfani ga makiyaya
amin amin
sai kuma ga Abubakar Salihu Ibrahim yace lalle ya kamata idan aka kama barayin shanu lalle a yi musu hukuncin kisa haka alqur'ani yace
gaskiya kam gaskiya kam
ki kar ma
ya kamata sai kuma ga Bagu da Haruna ko yace yau da gobe ikon Allah in ba da lamarin arewacin Najeriya yana ƙara lalacewa me ya kai barawo satar shanu na'ura kuma
dama da dauka
dama sarki ko akan jikawa mene ne da abin nashi ne Hausa gashi ba ta yi ba
to masu sauraro kuna iya lalubar shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata yanzu kuma yau shirin namu ne yau zai tsaya sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za mu sake juyewa da wani sabon shirin ya Ahmad Azin kina cewa kina ban wani labari dazun
eh Maryam kaman abin magana satan shanin nan ne da ake yi
eh
naji wani yana bada labari Maryam abin tausayi yace makiyayi ne kuma kin sayar da fulani suke da shanin su yadda suke san shanin su yace ya san saboda duk irin gonakin da ke kusa da shi haka ana zuwa ana yi to ya san zai zo kan shi saboda nashi ma sun fi yawa kuma kin san illa da suke yi ma in suka zo ba wai shanin kawai suke sacewa ba idan suka iske mata a gida sai ma mata fadi su sace yara kin gane irin abin yace ya san za su zo to ba abin da zai iya yi dan ya san ko ya ga jami'an tsaro ba abin da za su iya yi
to ya sai yayi
yace kawai sai ya dauki kaddara yace kawai dai abin da suka sani daddare sai su sa matan su bar wajen saboda suna tunanin ka in an zo
wannan irin tashin hankali
eh ka ai ma matan su sai kawai su sa mata su bar wurin yace a haka aka zo kuma aka sai da suka kore shanin suka tafi da su so da kai irin waɗannan abubuwan da yawa da suka addabi
wallahi kam
da fatan wannan
wannan wani irin rayuwar su ne shine suke ci
balle ba flat kuma ba ma wai fulani ba ma da kai waɗanda ma irin su suna mayi ne dan irin dai kaddara ka sai kaddara ka dan aje ɗan guda biyu guda uku dai ya faru
da su ana sake ma kin tara wasu ko anan ka tsana
a ce dai naki da bugaji
wai na
wai
to kamar yadda nace a yau shirin mu ne ya tsaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake juyawa da wani sabon shirin yanzu a madadin
Safinatu Sada Sodangi
sai Saida Hamdun da ta bada umarni da kuma engineer Vasco Valeris sai kuma Ibrahim Jarmai da ya hada mu a shafin mu na Facebook live ni Maryam Bashir Bagaji daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa a zama lafiya
kuma da sa hakkin mu ne ba ma daina ba
yau da gobe Maryam Amurka na kiran kuma ta sa yau da gobe shirin su bi o e ba sa daina ba
Maryam Amurka yau ta tantance
daina
ba dai bincike ta tsaro zance
daina
ba ruwan ta a yau da malalaci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba
yau da gobe Maryam Amurka na kiran kuma ta sa
kowa ba ta mance ba wasanni na motsa jike dinkin su ba ta share ba
yau da gobe